الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شيء اللحن وبروء المحو كل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن لربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu a wannan cibiya mai dimbin tarihi mai dimbin albarka darul hadith as-salafiyya wacce babban malaminmu masoyinmu Muhammad Awwal Albani rahimahullah ya assasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi shahadarsa ya ƙara masa kusanci zuwa gare shi ya yarda da ayyukan sa ya ɗaukaka darajarsa ya azurta shi da ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya kinza masa ya tattara masa ladan ayyukan alkhairi da ya na ilmantar da al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya a wannan dare mai albarka ranar lahadi daren litinin kenan biyu ga watan safar hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan Yuli shekara ta 2025 Allah ya haɗa mu da ƴan uwa malamanmu da masoyanmu ko ba komai ga na an sa ni baina jabalai tsakanin duwatsu guda biyu wani mai hikima yana cewa idza ba'utu ko idza rakitu a wata riwaya faj'aluni wasatan inni ba'utu la ufiqu al-unnada yake cewa idan kuka ga na hau kan abun hawa raƙumi ko doki to ku yi kokari ku sa wani jarumi a gabana da wani mahayi a bayana sai ni in zama a tsakiya saboda ina da rauni ban da juriyan isjafis gan in garman doce so ni ma ban da juriya da ƙarfin tabkeken ilimin abin nan kogin ilimi ballantana yin iya nutso da rinka a ciki so kana buƙatar ko da ka kai inda za ka kira hagu yanda ake cewa a Hausa akwai waɗanda za su yi maka agaji Allah ya sa mu dace Allah ya saka ma bayin Allah su Abu Abdurrahman da sauran ƴan uwa waɗanda suka shirya wannan haduwa dakta mai raya wannan majalisi din ranar Lahadi asabar da Lahadi ne ko da karatun Alƙur'ani wannan alkhairi ne babba ni'ima ce ne girma haske ne babba a cikin al'umma ya kasance akwai majalisai na karatun Qur'ani na koyar da karatun Qur'ani ba majalisin tafsiri ko fiqh a sabar tilawa a karanta a koyar a koya kila adidi wasu daga cikin fawaid fa'idoji waɗanda za su zama abinda duk wanda ya halarci wannan majalisin zai dan rike ya tafi da shi falalar koyan karatun Qur'ani da karanta shi ma'ana falalar koyan karatu da falalar karanta alqur'ani wannan maudu'i ne mai matukar muhimmancin gaske maudu'i ne wanda muhimmancinsa a bayyane yake saboda alaƙarsa alaƙar maudu'in da babban littafin Allah subhanahu wa ta'ala mafi daraja jagora haske maganin duhu wanda littafi ne zaɓaɓɓe wanda aka saukar da shi ga zaɓaɓɓe ya zama jakadan zuwa da shi wajen zaɓaɓɓe zuwa zaɓaɓɓiyar al'umma domin duk wanda ya yi aiki da shi shi ma ya zama zaɓaɓɓe wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu latanzilu rabbil alamin wani lafazi wasu kalmomi na nuna isa da ƙasarta tare da kuma nuna tsananin ƙaunar wanda ake isar da magana zuwa gare shi tare da kuma abu na uku nuna kima da martaban abin da aka saukar din shi yasa kawai aka ce wa innahu lamirin nan na wa innahu duk wata ma'ana da za a ƙwaƙwalwarta za ta iya hararowa na girman abu da martabarsa to an markaɗa wannan ma'anar an ambace ta a cikin waɗannan la tanzilu rabbil alamin tabbas wallahi saukakke ne daga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wannan lafazin yana nuna maka cewa saboda ƙaunar da ake ma wannan al'ummar shi yasa aka saukar da Qur'ani saboda ana son ka samu manual na rayuwa yadda rayuwarka za ta miƙe ta zama sabbal babu karkacewa a cikinta to haka ko wannan yana da cikin dalilin da yasa aka saukar da wannan littafi la tanzilu rabbil alamin nazala ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin wa yazu da qur'an wa ni jakada jibril mutahin thumma amin bi quwwati inda al-arsh matin shine zuwa da qur'an zuwa wajen manzara musa sallama mai martaba ce ta mai martaba ne na musamman mai matsayi ne na musamman wanda abin girmamawa ne mai fifiko na gaba ɗaya a cikin duniyar ko alamul mala'ika nazala bihi ruhul amin da qur'anin yazo ko da aka saukar da shi ina ne container ina ne akwatin da aka taskanta alqur'ani a ciki ala qalbika inda zuciyar da ta fi kowace zuciya tsarki zuciyar da ta fi kowace zuciya haske zuciyar da ta fi kowace zuciya sanin Allah ta fi kowace zuciya kusanci da Allah to nan ne inda aka zaɓa aka saukar da Qur'ani kar ka manta kalbika dinnan ita ce fa zuciyar da aka aiko mala'iku suka yi operation suka buɗe kirjin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam suka ciro ta suka wanke ta bayan tsarkin da take da shi kafin a Isra'i da Mi'raji da shi to wannan zuciyar ita ce kalbika din ko anan zaka gane cewa ashe duk zuciyar da Allah ya taimake ta ta taskanta Qur'ani ko take koyon karatun Qur'ani ko ta san darajar Al-Qur'ani to ita ma wannan zuciyar za ta samu fifiko a cikin al'umma daidai yadda ta yi riko da Qur'ani ta koyi rayuwa da darasi daga Qur'ani falalar koyon karatun Qur'ani ko karanta shi tana ƙara bayyana wacce za ka iya cewa ga ta nan kamar rana a ƙarfe 12 ko da ƙarfe 12 ba ka buƙatar a nuna mata ina ciki ka shamsu fi rabi'atin nahar ya ishe ka fahimci cewa karanta Qur'ani da koyansa wani matsayi ne na musamman idan ka tuno da faɗin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama alkhairiyyah almutlaqa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yace mafi alheri a cikin ku shine wanda ya koyi karatun Qur'ani ya koyi ilimin Qur'ani ya san Qur'ani ya koya ashe koya ake ashe ba budewa ake yi kawai ka fara rairawa ba ashe ka tankwashe kafa kaman sauran ilmin muta ta koya sai dai shi qur'ani bukatar da ake yi ta wajen mushafaha da kallo da koyon yadda ake furishi ta sha bamban da yadda zaka iya baki ta karanta wani misali shi yasa aka buga mana kyakkyawan misali manzon rahama sallallahu alaihi shine afsahun nas shine ablaghuhum shine amqahuhum shine abunnan ahsanuhum bayana shine yafi kowa fasaha yafi kowa adanzance yafi kowa ado da daban kalmomi na banka amma duk da haka sai aka ce la tuhammik bihi lisanaka lita'jara inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ma'ana aka turo da jibril ya koya masa musa alayhi salam al alwa ya samu sai sa Allah ya ce wa alqal alwa wa akhadha bi ra'si afihi yazurruhu ilayhi ko amma qur'ani domin a nuna maka martabarsa a nuna maka fifikonsa sannan a nuna maka cewa sai ka tankwashe kafa ta koya sai aka ce wa innaka latulqal qur'an sai aka ce la tuharrij bihi lisanaka aka turo jibril ne koyar bayan ya koyar da shi a matakin farko lokacin isarwa sannan kuma aka sanya wani lokaci da ake kamfin na tilawa duk shekara a yi tilawa tsakanin jibril alaihi salam da kiyayen halitta domin a nuna maka cewa wannan littafin yana buƙatar mutaba yana buƙatar mu'ahada yana buƙatar bibiya kuma alaƙarka da malaminka alfajin qur'ani ba ta yankewa saboda ne saboda wata silsila ce wani can ne wata igiya ce da take sadar da kai daga kai zuwa malaminka malamin malaminka malamin shi kakanka a malamin a ilimi har a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har jibril har rabbul izzati wal jalal manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda fahimtar cewa qur'anin nan shi ma koya za a yi tafiya shi yasa ja'ala yuharriku shafatayhi inda sama'ihi li kitabillah sai yake motsa bakin sa yana kokarin yin furuci da abin da yake saurare daga jibril domin ya kiyaye ya taskance take anan domin a tabbatar mana da cewa qur'anin daga wajen Allah yake wahayi daga Allah yake aka ce la tuharrij bihi lisanaka litaj'ala bihi ka duba yadda ayoyin suka zo a cikin jerin gwanan ayoyin suratul qiyama ana cikin wani topic kawai فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل كما أنشد بقول سابون توبي جملة اعتراضية لملائمة الحال دومي أسامد وتم جنة da za ta yi daidai da yadda da halin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake ci na kokarin bibiyar jibril da kokarin taskanta abin da yake karantawa ko anan sai yanzu sai ka tambayi kanka wai waye malamin ka alqur'ani ita ce fa wannan shine asanin din shine karatun waye malami na waye malamin ka alqur'ani malamin naka da kai karatu fatiha da zuwa alamtar kai fa kai kan kawai shi kenan ka yaye kanka koko ka ci gaba shi duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shi ne madubin sannan malaminka a qur'ani a zuwa wani mataki shin har yanzu akwai bibiya da kokarin sani da kokarin fada da sani da kokarin koya koko kana ganin ka yanzu kana ganin ka kai sidratul muntaha a fagen karatu wanda idan mutum ya yi wannan tunanin to kuskure ya samu daga cikin abubuwan da suke nuna matsayi da falala da martaban koyon qur'ani jama'a koyon kafin karatu wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu muslim ya fitar ya fito daga gidansa ya shigo cikin masallaci hadisi mashhuri da kowa ya sani فمر على أهل الصفة سيوتي وجن ahli suffa waɗanda suke zaune a gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Uqba bin Amir yake ba da labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su bi abi huwa ummi salawatu rabbi wa salamu alaihi khairu abunan khairu muallim mafi sanin ilimi ko nasihar da ya kamata a yi mutum a lokacin da ya kamata sai ya ce da su ayyukum yuhibbu an yardu wa ila buhan kafin mu ci gaba bayan Allah nan da suke ahli sufa akwai wata fa'ida da matukar muhimmanci ita ce ba su da shi suna da sun siffanci da talauci da rashi sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan magana a ka'ida a duniyar mu lissafin duniyar mu a yanzu idan ka ga wani wanda bai da taro bai da sisi duniya ta masa daurin binci ya rasa yadda zai in ka gan shi mai za ka yi mai nuna masa makarantar magance da za ka yi kasuwa to amma wannan kasuwar da ake gani ba ita ce magariyar cikewa ba ita ce manufa ba ita kanta kasuwar an samar da ita ne domin ta zama tsani zuwa koyon Qur'ani da hadisai da sanin addini fiqh da shari'a da sauransu domin mu san yadda za mu bauta ma Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkatar da tunaninsu zuwa abin da yake shine aula wal afdal wal akmal wal atam wanda wannan shine an-nusu ne umma wal ammati sai yake cewa waye a cikin ku yake so ya je buhan a wata riwayan awil aqiq abin da yasa ya ambaci buhan ko al aqiq saboda wajaje ne da suka shahara da kasuwar inda ake ajagar garkan raquma ana cinikayyar raquma sai ce waye a cikin ku yake so ya je buhan fa ya'ti minhu jinaqataini qaumawai ya je ya dawo daga buhan ko daga al-aqiq sai ya zo da manya-manyan abin nan raquma waɗanda suke annafatul kauma ita ce annafatul azimatul sinaf a wajen Larabawa wanda tozonta yana yayi sama daga nesa kana hangota bayan Allah mutane ne kamar kowa suna son alkhairi kowa ya ce muna so ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fali an yahdu wa ahadukum ila almasjid faya'lam ko fayata'allam a wata riwaya aw fayaqra ayatan ayatan aw ayatayn min kitabillahi khairun lahu min naqatayni wa thalathun khairun min thalath wa arba'un khairun min arba' wa min a'dadihin min al-ibn yace ɗaya daga cikin ku ya fita da jijjiki da sanyin safiya akwai fa'ida ku rike wani ya je masallaci akwai fa'ida ku rike wani na uku fa yata'allam ko fa ya'lam ko fa yaqra ya karanta ko ya koya aya ko aya biyu a masallaci kaga fa yata'allam kaga akwai malamin shi wanda zai koyar da shi irin sadaqa ya koyi aya biyu ko aya uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi masa wannan raƙuman mai tsananin girma ƙosasshiya wacce amalin ne ɗauke da kayan hanja ko kuma kayan kasuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki wata bakandumiya ne ya walla jarasuha qari'an adhanan domin ƙararrawar wannan magana ta wanzu ta ƙaranta na karkaduwa a kunnuwanmu sai yake cewa ne ya ce ba fa ina nufin biyun nan daidai da biyu uku shi kenan ba a'a inda zaka zo ka koyi aya biyu to yafi amalin biyu, inda zaka koyi uku sun fi amala uku, inda zaka koyi hudu sun fi hudu. Sai ce wa min a'dadi inna min al-ibl, wanda ya zo masallaci ya koyi aya goma ya fi masara kuma guda goma, ashirin sun fi ashirin, talatin sun fi talatin. A language ko a harshen zamani sai ka ɗauko wancan al-annafatu tawma inda Manzon Sallallahu ya ambata. A lokacin Larabawa shin akwai wani abun hawa wanda ya kai ko ya fi annafatu tawma babu? So kai ma yanzu sai ka dawo a zamanin nan, wani abun hawa ya fi martaba wanda ake sufuri da shi na yau da kullum? Na? In ka ce jirgi ba abin da zai hana ya, haka ne ya fi jirgi. In ka ce wata mota ce mai numfashi ta zamani, a wata koshi, wata abin nan lambani, wata Bentley, wata metece, duk ga su nan dai. Duk wata mota ta ƙasaita, to ka koyi aya ɗaya. Wannan koyan aya ɗin da za ka yi, wallahi al'azim, in ji yayyen baki wanda la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha sallallahu alaihi wasallam, yace ya fi maka wannan aya ɗaya, ta fi maka abinda kake hararowa nan kayan su. Ko anan muka tashi ai falalar koyan karatun Qur'ani, karanta shi ta zama bayyana. To in za ku tuna mun ce mu aje wasu ɗan fa'idoji akan hanya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci al-ghudu wa idza dawta min ahlika, fitowa da sanyin safiya. Fitowa da sanyin safiya yana nuna wanda ya fito da sanyin safiya ya kwana da wannan abun a tunanin shi, ba haka bane? Ai mutum zai yi tafiya da sanyin safiya kuma a ce wai sai bayan asuba ne zai shirya kaya. Sun cikin dare ya shirya, shi ya sa ana sallar asuba zai kama hanyar. So ba ta qalbuhu mu'allaqan bi kitabillah, zuciyar da karatun Qur'ani da ƙoƙarin koyan ta kwana. Shi ya sa an garin Allah na wayewa sai a samu al-wudu wat-tabjir ila al-masjid li ta'allumi kitabillah. Na biyu, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ila al-masjid. Wannan kalmar malamai suka ce, malaman hadisi suka ce, wannan kalmar tana tabbatar da cewa karanta al-Qur'ani da koyansa a cikin masallaci ya fi daraja akan inda ba masallaci ba. Tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila al-masjid. Kuma ma'anar hadisin za ta cika inda ba a ambace masjid ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Saboda haka ziyadatan ni abin nan ji abihi li ziyadati bayani manzilati ta'allumi alqur'ani fil masjid, domin a bayyana falala da matsayin karanta alqur'ani a masallaci. Karatu, koyan karatun qur'ani jama'a wata martaba ce, wani matsayi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wasu daga cikin bayansa zaɓaɓɓu, ya azurta su da ƙaunar Qur'ani da sanya zumunci tsakanin su da shi, su yi ƙoƙari su koya saboda su samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbas koyan Qur'ani da yawan karanta Qur'ani yana gadar mu bawa da ƙarin kusanci zuwa ga Allah. Shi ya sa lokacin da malamai suke magana a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, Allah yake cewa wani littafi ne mai matsayi, mai martaba, mai fifiko, zaɓaɓɓe wanda muka saukar da shi saukarwa ta musamman, liyadabbaru ayatihi, domin littafin nan ya zama musu madubi wanda za su kalli su dube shi su kalli su koyi rayuwa, su yi tadabburinsa, su yi nutso da ninkaya a cikinsa domin su samu fa’idoji na rayuwa, fa’idoji na ibada, fa’idoji na alaƙa da Allah, fa’idoji na zamantakewa. وليتذكر أولو الألباب domin kuma ya zama darasi da izina ga waɗanda suke zababbu a cikin mutane waɗanda suke da ƙarfin tattalin arzikin hankali da hankalinsu to sai malamai suka ce daga cikin sirrin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta Qur'ani da cewa mubarakun me ma'anan albaraka albaraka aslu ma'anaha az-ziyadatu wan-nama kari da haɓakar abu wannan ita ce asalin ma'anar albaraka to sai suka ce daga cikin sirrin da yasa Allah ya siffanta Qur'ani da cewa mubarakun domin mutane su gane cewa albarkar alqur'ani ba ta da farko ba ta da ƙarshe tana ƙara kusawa a cikin sa ne tana ƙara faɗi haka har ka ga kanka a filin kiyama Qur'ani ya cece ka amma ba ta da kamar yadda tufidu annama kullama ayastahu wa ta'allamtahu kullama namauta kullama zadat barakatuhu fi hayati duk sanda aka samu wannan sai albarkar ta karu sai ka ƙara hawa a babin martaba ta kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardarsa al'umma ba za ta guce da alkhairi ba matuƙar tana martaba wannan littafi mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kuma al'umma tana shiga cikin halin ni nasu kamar yadda ake cewa halin kakani ta yi halin tagumi duk lokacin da ta nisanci littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa malamai suke cewa kamar yadda albarkar alqur'ani take bayyana a cikin ɗaiɗaikun mutane idan suka yi riko da alqur'ani so haka albarkar alqur'ani take bayyana a cikin rayuwar al'umma idan ita al'ummar gaba ɗaya ta yi riko da shi shi yasa tun jiya da shekaran jiya Allah subhanahu wata'ala ya yi ba mu bayani abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai kuta gare shi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura al'umma ta ne sanci al-qur'ani wannan aje da shekaran jiya kenan ina ga a yau ina ga halin da al'umma take ciki zan muni ko zan garin Allah zai waye in wani har rana ta faɗi dare yayi gobe ban karanta al-qur'ani ban koyi wata aya da cikin Qur'ani kuma ina ji na lami lafiya ba komai wani zai iya sati tas da karanta Qur'ani ba in ba tabbata ya dada abin da yake karantawa a sallah amma da zai yi sati ba ƙarin kwabo a kan ɗinsa ko wata ba sai ya ce akwai matsala to amma ga shi hadithin Uqbatu bin Amir ya faɗa maka kuma albarkar da ake samu idan aka koyi Qur'ani mun fahimta matsalolin al'umma ko shakka babu jama'a a ɗaiɗaikunmu ko a gaba ɗayanmu suna da alaƙa da nisantar da al'umma suka yi ma wannan littafin da irin rukun da aka yi ma wannan littafin idan ka ce ga zaratan mahaddata ana samun alhamdulillah ana samun ci gaba ta ɓangaren ƙarin mahaddata to in ka kalli mahaddatan sai ka ce to ku kuma ina tasirin karatun a cikin rayuwarku a gani a ƙas ana so a rika narkar da abin da ake haddacewa a rayuwar mutum da kuma can sai ka dubo sai ka kalli wani yanki na al'umma sai ka ga wasu wani generation ko wani jil yana tasowa wanda kuma kai ka san cewa yayin nisa da alqur'ani babu hasken alqur'ani a cikin wannan generation shi yasa nasiha ga iyaye mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan alqur'ani Al-Qur'ani idan ya shiga zuciyar ɗa yana haskaka ta yana tsabtace ta yana tafiyar da bayar da dattin da ke ciki sai har kai ma zuciyar ɗanka sai ta san ƙimarka da martabarka saboda abin da take ɗauke da shi na Al-Qur'ani amma idan zuciyar ɗaya ta cika da kalle-kalle ta cika da wasanni to ba yadda za a yi kuma faɗin Qur'ani ya zo zuciyar ta cika kuma a aje shi a waje mai datti kuma a ce an masa gasa ba zai shiga ba ina fata mun gane. Idan mutum ya mudan ce in brackets anan, idan mutum ya kalli yanayin yadda abubuwa suke faruwa da samarinmu da yara a yanzu, za ka ga cewa wani yanki, ba zai ce duka ba, amma wani yanki da la ba sa bihi na al'umma, tabbas akwai nisa da tazara tsakaninsu da Alƙur'ani, wanda wannan dole ne tasirinsa ya bayyana a cikin ɗabi'u na ɗaiɗaikunmu da gabaɗayanmu a cikin al'umma. Kuma wannan yana da alaƙa da abin da yaro ya taso ya tarar yana ana aiwatarwa a gidansu. Idan a gidan ana karanta Alƙur'ani, sai zuciyar ta so karanta Ƙur'ani ta taso da sha'awar karantawa. Idan zuciyar series of abin nan, waɗannan film ɗin da za ka iya cewa series of abin nan moral destruction ne, wasu jerin gwanon fina-finai masu rikice tarbiyya, masu girmiyar da tunanin al'umma, to idan abin da aka taso ake gani kenan a cikin gidaje, abin da za a taso da shi kenan. Gidaje, yanzu muke magana cewa gidaje a cikin al'umma suna samun wani haske da ake hangowa daga sama ta sanadiyyar karatun Ƙur'ani da ake a cikin gidajen, musamman sallolin dare da karatun Ƙur'ani cikin dare. Saboda haka kila a gaskiya a cikin jikon cikin dare ƙarfe uku gida biyu ne za a hango da haske, duka sauran wabakiyyatul buyuti mubrima, sauran gidajen duhu gindin. Idan aka samu na uku a hango shi da haske na uku, hudu, biyar, shida, kila a zo wani gari, wani local government, kila Allah ya kyauta gaba ɗaya sararin samaniyan wannan al'ummar, wannan local government ɗin duhu ne, saboda babu makaranta a tsakanin cikin dare. Ko kun san irin waɗannan makarantan Alƙur'ani a cikin dare, alkhairan da suke kawo ma al'umma, da yadda ake ɗaga ma al'umma ƙafa ta sanadiyyarsu, da yadda ake shayar da al'umma ruwa ta sanadiyyarsu. Inda Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, to shi ma za a haskafu da hasken wannan ayar duk lokacin da wasu daga cikin al'umma suka yi ruko da abin da shi sa'ibu wa anta fihim din ya zo da shi, to sai ya zama na an samu wani privilege daga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan idan zukatan samarinmu ta cika da abin da ya shafi kallon ballo, yaro zai ya haddace duk abin da ke faruwa a kan kwallace-kwallace. Amma inda za ka tattauna da shi a kan wasu ayoyi bai san komai ba, kai hasali ma wasu fundamentals, wasu abubuwan da ake ganin rukuni ne na addini bai sani ba. Wata rana na fito masallaci a wani gari, ba sai na faɗi garin ba, din kada 'yan garin su ce abin nan, amma dai gari ne na manyan mutane. A manyan mutane zariya ce nan. Wallahi na fito masallaci sai na ji wasu yaran nan gaba ɗayansu ba wanda ya wuce shekara goma tabbas. Sai na ji wane yaran, wani yana cewa wane ya faɗi suna wani ɗan ƙwallo, ai ya bar Man U ya koma Tottenham. Ɗayan kuma na ji yana cewa ai Juventus su za su sai wane. Can wani ya ce abin da Newcastle, ai suna cinikin wane. Ina sauri sai na rage sauri, sai na tsaya na kalle su, sai na ce musu na ɗan gaishe su mai gaisa, sai na ce amma ba kun burge ni da yadda na ji kuna da abin nan, you are so current a kan abin nan kaza kaza, na ɗan taya su kaɗan don su gane ni ma ɗin na ɗan san wani abu da ban san wani abu ce ke. To sai na ce musu muna magana, sai nake cewa wa zai zayyano mun ba directly daga wannan firan sai wannan ba, da dubara na shigo da su al-khulafa'u al-arba'a ar-rashid. Mutum ɗaya ya faɗa Abu Bakar, ɗayan sai ce ko Ali ko Kar, na biyu shi ma ya haka, dukkansu dai ba wanda ya iya kawo su. amma suna maganan wani ya tafi maniyu an yi tunitin shi akan kaza wani sati yana karban kaza kun gane masifar da al'umma suke ciki ko to kun gane hijranul qur'an din yadda in ka dauki wannan ayar da madubin da take haskaka mana zaka gane cewa tabbas akwai shi jama'a littafin Allah littafi ne wanda albarkarsa take bayyana lokacin da kake karanta shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ladan da ake samu lokacin da ake furuci da shi dukkan harshe wace irin riba ce wani irin alkhairi ne wannan da ta ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kai ma yanzu kana karanta fatiha kai ma baka san sai ka tsaya ka kirga harufan ba sannan zaka sanne ka samu nagaja annabi sallallahu domin ya fushin yayi fushin baki yace la aqulu alifun harfun alif lam yahr walakin alifun harfun wala mahrun wani mahrun haba har yanzu kuma kana zauna a majalisa ana karatu a masallaci har waɗanda za su zo maka masallaci su gama su fito su tarar da kai kana majalisa kana tafi dan siyasa kana tarkace da shirye ku duba ku bi hanyoyi ku yanda mutane suke zauna a majalisi na dumama ba majalisi ba majalisa ce duk majalisi da ka bi ko su tin zai zauna wasu sun shiga masallaci suna koyan karatu har su shiga su fito yana nan a zaune inna ahuna ka'iduna a tafe har su shiga su fito shi a firan da yake samu tsarin jari bai ji wani alat ba bai ƙara basira ba sai dai gulmace-gulmace da ganin wane da wance da wane ya wuce da mota kaza kaza an yi ma zan zo ai na samu kuɗi zan sai irin ta wance ta wuce kaza kaza jiya ma da wannan kayan ta wuce kaza kaza ita hijabin ta kullum ɗaya ne yalar hijabin farfesa ba sai ba fa ba sai ba farfesa wajen bayani da sanin waɗanci diddigar waɗanda suka wuce amma kuma kafadarsa ta kasa tashi ta himmatu wajen ya shiga masallaci gashi gashi ku kalli irin asarar da ake sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da alqur'ani yana so mu koyi qur'ani yana so mu karanta shi to sai aka zaba mu qur'ani sauƙaƙa daɗaɗa zaƙa ƙallafizza masu sauƙin furci masu ɗauke da wani amo mai gamsar da kunnuwa mai fisgomiya mai sauraro ya ji shi ma bari ya koya sannan masu haifar da tasiri a zukata domin kada alaƙarka da wannan littafin ta yanke sai sa aka dinga maimaita maka wani kadiyar sanar ƙur'ani da zikir fa hal min muddatin wala kad yassana alquran lidhikr an ambace ta bayan magana akan mutanen nur bayan mutanen magana akan mutanen nur mutanen salih so hudu wani abun mamaki ma shine a duk qur'ani ba inda wannan kalmar ta zo gaba ɗaya ba a suratu alqamar ba kuma ba inda aka ambace ta sai a qur'ani da abin da ke da alaƙa da shi a wajaje guda shida wajaje guda hudu ya sanar qur'ani da zikir sai kuma fa hal min muddatir guda biyu to ita kuma kalmar muddatir asalinta mutazakkir ismu fa'il ne na tazakkara yatazakkaru fa huwa mutazakkir amma aka samu wani kanakanci na tasrifi sai kalmar ta koma mutazakkir saƙon da wannan tasirima da duniya na kalmar da ginin da aka yi mata da ta'un da zalun da ka'un inda ra'un suke isarwa shi ne bayan sanin alkhairi da albarkar da Allah ya taskance a cikin wannan littafin ina masoya alqur'ani ina masu son su koye shi ina waɗanda suka san martaban shi tambaya ce aka wurgunta amma ba ana so ka ce gani ka daga hannu bane a'a ka ce gani a aiki mun fahimta shine ma'anar fahimin muddace sannan kuma wannan kalmar har wala yau tana fa'idantar da gaggawa da sauri wajen wato abinda kake ganin cewa kana tsananin kishin shi kana buƙatar sa da a cikin yassarar Qur'ani da zikiri fa hal min mudakkir daga cikin abinda zai ƙara maka karsashi ya ƙara maka himma wajen koyon karatun Qur'ani da karanta shi bawan Allah faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأن الآية منا كان تاتم وشي أما وتبهما شيء أكي بغاوة أكامنا ما سسورا ركوما كان تاتم إلا من ذلك أفلا يتدبرون القرآن ويسن باسا كان تقرآن سي تاسيرا تبسي سي ويسي سسنسر ويسي سي gyara rayuwarsu da ɗabi'unsu daga Qur'ani am ala qulubin aqfaluha ko shin hasali ma haka yake tunda am tufidu al-ibra idan aka tabbatar da abin da ya gabata bal ala qulubin aqfaluha sun yi tasirin zuwa ne sun yi koya ne sun yi samar da zumunci tsakanin zukatansu da Al-Qur'ani dai saboda akwai wasu kwaɗinan da aka rufe zukatansu da shi saboda haka Qur'ani da ya zo ya samu ba ƙofar da zai shiga sai ya juya to kai waye a babin garga idan aka ce Qur'ani ya zo zuciyarka bai samu waje ba kamar yadda Allah ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu fi adanihim waqra mai zai faru wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada zukatan an rufe shi kunnuwan an sanya wata narkakkiyar dalma wacce ba a ganinta amma kuma akwai ta wacce take hana Qur'ani ya shiga ya kutsa cikin kunnuwan koda kuma ya ji koda ya saurara saboda bawan Allah yi ƙoƙari ka nemo mabuɗan zuciyarka ka buɗe zuciyarka ka tabbatar cewa Qur'ani idan ya fuskanto zuciyarka ƙofofin zuciyarka maftuhatun ala misra'aiha ƙarshen buɗewa in ma ƙofar mai kauri ce karyata din ya zama kawai sai tubalin din wata ƙofar tana da kaurin da kila za ta iya toshe wata kafa yadda Qur'ani idan ya zo zai samu jinjiri daga cikin abin da yake taimaka zuciya ta tasirance da Qur'ani ta rika fahimtarsa zubewar zuciya a gaban Allah ka nemi taimakon Allah ka kaunaci littafin Allah kuma ka siffanta da shiddatu tawabu lillahi subhanahu wa ta'ala zuciyarka ta rika zubewa kana jin ya Allah wannan littafin ka ne Allah a taimake ni a sanar da ni ya Allah ai mun nufi a tausaya mun ina kaunar littafin ka an sanar da ni ya Allah koda baka faɗi wannan da furuci ba ka faɗa da zuciyarka kuma babu laifi idan ka yi furuci da shi a ƙarƙashin walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir malamanmu ko da yaushe suna ba mu shawarar cewa ku lizanci wannan addu'a Allahumma habbib ilayya al-Qur'ana wa yassirhu li Allahumma habbib ilayya al-Qur'ana wa yassirhu li suna ce mana fiye da shekara 70 an lakkana musu waɗannan addu'o'in kuma sun ga tasirinsu a cikin rayuwarsu kuma ku yi riko da waɗannan kalmomin idan Allah ya taimake ka aka karɓi addu'arka sai ka samu albarka sai ka ga ɗan taƙaitaccen lokacin da za ka zauna ka karanta Qur'ani sai ka ga ka fa'idanta ka samu wani sakon da zaka rike a sati ɗaya sati biyu hasali ma ya iya canza rayuwarka gaba ɗaya saboda haka ka siffanta da zubewa a gaban Allah subhanahu wataala da neman taimakonsa a gurguje saboda yanayin lokacin jama'a daga cikin tagomashin da Allah subhanahu wataala yake ma bawa wanda yake karanta alqur'ani bawa wanda ya samar da zumunci tsakanin shi da alqur'ani shi ne babu yadda za ka karanta wani bangare na qur'ani ba tare da ka samu wani tasiri ba zai yi ba tasirin nan ko dai na ma'ana ka fahimci wata aya wacce kila ka daɗe kana karantawa amma zuciyarka da hankalinka ba su faɗa ku zuwa ga ma'anarta ba ko kuma kawai ka ji nutsuwa a zuciyarka aƙalla abin da za ka iya samu kenan ko kuma kana cikin wani baƙin ciki ka ji baƙin cikin ya faranta babu mamaki tsakaninka da warakarka da baƙin cikinka ka shigo majalisin da malam dakta yake gabatarwa a majalisin nan ka zo ka ji qur'ani kawai ka tashi sai ka tashi ka koma gidanka cikin farin ciki da walwala kuma wallahi da za a nuna maka hasken da goshinka yake ɗauke da shi da zuciyarka take ɗauke da shi wa anta muqbilun ala ahlika kana koma zuwa gidanka da za ka yi mamaki ba fa kai da ka karanta qur'ani ba a'a wani ya gicco fa majalisin da ake karantawa humul qawmu la yasqa bihim jalisu wani ya shigo yanzu kawai ya shigo bari dai in shigo masallacin nan ko ɗan caji in sa tunda sun kunna jan ya shigo kuna karatun qur'ani ya kunna jan to in aka tashi saboda kun kunna jan ya plugin wayarsa da an tashi za a lissafa to ranar lahadi bayinka ya Allah sun taru a darin hadis da dallabi da tanko da jamil da ahmad da kaza duk sun taru sun ji qur'ani sun karanta kaza ka san sai a ce ya Allah akwai kuma muhammadu tanimu shi kuma wayan shi ya zo ya sa kaza ka sai hubul qawmu la yastaru min jalisu Allah ai tunda ya shigo ai albarka su sai ta gangaro saka dashi a kuma majalisi ba ba fa kai da ka karanta ba wanda ya zo kawai ya plugin waya ko kuma wanda ya ce kai waje akwai zafi bari in shigo masallaci in ji iska shi ba ruwan shi da talawar da kuke humul qawm in ka sallaci ka kalli ma'anar humul qawm ba a ce al qawm hum ba humul qawm ay la ghayruhu ai su ne mutanen al dinna mutanen masu kima mutanen masu martaba mutanen masu daraja mutanen masu fifiko saboda ne ahlul qur'an saboda ma'auta ilimi saboda haka ka siffanta da himma ka siffanta da karsashi in ka ji abin da ya shafi ilimi da qur'ani ka zama asabun da bakarka yadda ka zama mamu ka zama lima Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake fadan wata bakan dabiyar magana wacce take nuna matsayinsa a Qur'ani sannan kuma take nuna tsananin kaunarsa da ya koyi Qur'ani yace wallahi alladhi la ilaha illahu ma min su'atin min kitabillahi illa wa a'lamu haythu nazalat wa ma min ayatin illa wa ana a'lamu fi man ko fi ma nazalat wa law a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughuhu al-ibl la dhahabtu ilayhi wa la rajitu ilayhi yace wallahi alladhi la ilaha illa huwa rinci da Allah wanda babu abu bauta da gaskiya shi babu wata sura a Qur'ani face na san sau da san da aka saukar da ita babu wata aya face ina da ilimi a kanta gaba ɗaya a Qur'ani sai ce wallahi da na san wani bawa wanda yake numfashi a bayan ƙasa wanda ya fi ni sanin Qur'ani kuma abin hawa zai kai ni gare shi kamar yanzu ka ce jirgi yace wallahi da na je na tankwata na tankwashi kafa a gaban sa na koya in ji wane sai mustawa dai Abdullahi bin Mas'ud shine yake cewa yanzu da akwai wanda yake shi wallahi ba zai kasa a guyo ba kai a anguwan ku mutane ne suka fi ka sanin Qur'ani tambayar kenan wannan shine practical aspect ba theory ba mu karanta hadisi muna a'a practical shi ya ce da ya san wani wanda ya fi shi da ya je kai kuma yanzu a anguwan ku mutane ne wanda suka fi ka amma kana majalisa a garin ku mutane ne wanda suka fi ka amma ba ruwanka aina himmatu abin nan himmatu talabul ilm ina himmar koya ina himmar tankwasa kafa ina jin dadin ka tankwasa kafa a gaban wani yana koyar da kai ba gajiyawa bace wannan ita ce daukaka fa kun min ar-rijali la min al-kutub ko fa kun min al-afwahi la min al-kutub bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an yi wasu zara kan bayin Allah waɗanda suka rayu ba su yi ƙasa a gwiwa ba fama wahanu da ma a sabahun fi sabilin lahi wa ma ba'uhu wa masakanu a fagen ilimi abinda zan iya hararowa yanzu kissar baqiyyu bin makhlad ya yi wata tafiya ta musamman sai da ya keta kasashe kusan 6 or 7 da kafa me ya fito da shi qalaban li hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ya zo wajen al-imam ahmad bin hanbal ya ji hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam ya fito daga andalus ya keto ya tsallako ruwa ya dira maroko daga maroko maghrib kenan ya fada Tunis ya fada Libya ya fada Jazair ya fada har Baghdad yana zuwa Baghdad yana tambayan ina Ahmad bin Hanbal sai aka ce kai baka ji labarin abin da ya same shi sai da ya same shi yace ai sarkin lokacin wani al-Mu'tasim yau Mu'tasim wanda malaman tarihi suke cewa Mu'tasim ya yi ayyukan alkhairi waɗanda ake gani na fatwa amuriya da sauransu amma wannan abin da ya yi ma sa Ahmad bin Hanbal wani datti ne a goshin tarihin da za a ambace shi da shi har abada abin da ya yi ma sa Ahmad bin Hanbal da hannun shi da ya sa aka daki a Imam Ahmad bin Hanbal ana cikin dukansa sai ya ga cewa dukan ma bai kai ba sai ya karbi bulalar da kan da hannun shi yana dukan al-Imam Ahmad bin Hanbal da su Ali ibn al-Madini wanda Imam al-Bukhari yake cewa ma jalastu ahadan illa sasghartu nafsi illa Ali ibn al-Madini ban taba haduwa da wani sai na ji na koma kamar abin nan sai na raina kaina sai na ji kamar katar da ake tattakawa a fagen ilimi ni ba kowa bane sai Ali ibn al-Madini nan ne na san cewa Ali ibn al-Madini dole in cire masa abin nan mulayen da yake ce a takaice mu koma asalin magana Ahmad Baqiyyu bin Makhlad sai ya ji cewa ga abin da ya samu Ahmad bin Hanbal sai ya ce to me faruwa ta faru amma dai mun zo koyon karatu dole mu abin nan daga cikin inda ya zazzaga har ya je majalisin Yahya bin Mahdi sai ke ya kusa wajen shi har ya samu dama yake tambayan sa me kake me zaka ce akan Ahmad sai ya ce aw mithli yusalu an Ahmad ni ne za iya irina za a tambaye ni akan Ahmad li jalalati qadrihi wa makanatihi saboda matsayin sa ya dinga fatan wancan masifar da ta samu al-Imam Ahmad ta farani masifar ita ce bayan akan kuna tana kisan kisatu khalqul qur'an akan qur'ani hadithar sa ne ba hadithar ba da sauransu hadithar sa aka yi ko magana Allah da sauransu to ai a ƙarshen al'amari an haramta ma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tara mutane ya sanar da sun ilimi aka haramta masa zulman wa baghya ko baghyan wa zulma so kaga yanzu shi da yazo ya saurari hadisi a wajen Imam Ahmad bin Hanbal kaga bai da dama ce kuma ga shi wancan tafiyar da yayi ta kai kilomita kusan 7000 ko 8 jirgin in zai taso daga can ba transit ya wuce sai ya yi wajen awa 7 ko awa 6 da rabi amma da kafa yi so ɗaya ne kawai ya tsallako ruwa amma da sauran da kafa yi tafiya shekara 2 da kusan rabi yana yi yana tafiya domin ya kai wajen Ahmad bin Hanbal sai kuma minti 2 da rabi daga gidansa zuwa masallaci inda ake karanta Qur'ani ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine practical ina so mu rika mai da shi kan mu shekara 2 da rabi kai kuma minti 2 da rabi amma kana nan kana tafiyar da waya Facebook ne Instagram ne menene da sauransu sai ta cinye lokacinka hadiran kana tafiyar da lokacinka akan abin da zai da amfani a takaice da bakin bin maklad ya aka nuna masa gidan Imam Ahmad bin Hanbal aka faɗa masa ga abin da ke faruwa sai ya saci ya fakanci idan mutane ya kwankwasa ma Imam Ahmad bin Hanbal ko ba da Imam Ahmad ya buɗe ya kalle shi ya ce kai kuma daga ina sai ya ce na zo ne daga gari mai nisa sai Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa la'allaka babu mamaki ta zo daga wani gari sai fa wani garin da bai yi awa ɗaya ko biyu misali a jirgi misali ko kamar yanzu ka ce ɗan satuttuka sai ce ina ai sai da na hau ruwa na tsallako nan ƙasar kuma ba abin da ya kawo ne a karama kalla sai in ji hadisan manzara masu salon daga bakinka to sai Imam Ahmad yake cewa ba ka ji abin da ya same ni ba ne sai ya ce na ji to amma yanzu a aiki sai al-Imam Ahmad sai ya tausaya masa nisan da ya ɗauko da tafiyar da ya sai yake cewa da shi sai shi Bakir bin Mahdab ya ce ina roƙon alfarma nan ne nake so ku saurara sosai ku gane tsananin kwaɗayin ku haɗo shi da na Abdullahi bin Mas'ud ka haɗo shi da wannan sai kai kuma ka sanya kanka a ficcen ka gane yayin nauyinka sai mutum bin Maqdad ya ce akan wakalla ina da mafita ce me ce ce mafitar zan rika zuwa kullum wajenka ka ji yadda ni hadisi ɗaya ko hadisi biyu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zan rika kokarin ina shiga ta kamar mabarata mabukaci wanda duk wanda zai ganni idan shi ma ba zai I will not be attractive idan mutane ba zai kai ka gare ni mababallantana a ce wannan bai kawo shi sai Ahmad bin Hanbal ya yi farin ciki da wannan tunanin a haka ya dinga zuwa yana wucewa sai ya ɗan kwankwasa ya kwankwasa yana neman sadaka ya wuce nan ya wuce nan har ya zo kan kofar Imam Ahmad bin Hanbal da ya kwankwasa aka buɗe zirar sai ya wuce ya shige ya ji hadisi ɗaya biyu sai ya fito kila ya shiga ne ya nuna kamar ya ci abinci ya fito gobe jibi a haka ya tara musnad ɗinsa shi yasa wata rana mu cika fa'idar wata rana Bakir bin Mahlad ɗinnan ya rasa lafiya a garin Baghdad to Ahmad bin Hanbal bayan karan yayiwar hana shi wa'azi da aka yi ya zo ya fara majalisinsa da sauransu sai ya ji labarin cewa Bakir bin Mahlad bai da lafiya kuma Bakir nan a hotel yake zaune ma'ana a ɗakin da yake haya yake kawai wata rana yana cikin ɗakin a inda yake zaune sai ya ji irin motsi da sauti haka motsin tafiya da sauransu irin sautin mutane na tahowa kawai sai ya ji ana kwankwasa kofarsa ashe Ahmad bin Hanbal ne da ɗalibai gabas da yamma kudu da arewa kowa da takarda tare da shi kun ji wani kwaɗayi
me yasa suke bin Ahmad bin Hanbal wai kila a cikin tafiyar nan zai faɗi wani hadisi zai ga wani abu ya ce qala rasul tazakkartu hadith rasul sallallahu alaihi wasallam tazakkartu ku me kuke yi ga malam ga hoto bar mu dauka su kuma me suke yi rubuta hadisi kaga bambancin mu da zamanin su in ka hadu da malami ma da zaka ce yi min nasiha ba ni wata shawara a malam bar mu dan yi hoto bar mu yi selfie duk an zama salafawa na salfi ba na salafiyanci ba so a takaice Baqi' ibn Makhlad sai ya karba kuncin al-Imam Ahmad bin Hanbal a inda yake zama a halin rashin lafiya tare da dalibai masu adadi mai yawa waɗanda suke taskanta abinda al-Imam Ahmad bin Hanbal yake furici da shi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako anan waɗannan bayin Allah ba mala'iku bane ba daga wata duniya suka sako ba ko aka wurgo su ba mutane ne da suka rayu a wannan duniya kuma su ma awa 24 ka da kake da su suke da ita sai dai ta su an mata wanka da albarka kai ma idan kai ruko da irin tafarkin su فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلا أبو بوان فلانا ديوة أما بريئن رفي منا دا ونبنغلين لما تكر مهم منشي واندا زاكرنك تنغا جيرة على أي ورقة كمريد دا muke halartar wannan majalisin mu karanta ayoyi daga mana karatu ka tashi to idan ka koma gida sai kai kokari a cikin abin da aka karanta dibi ma'anar aya ko da aya ɗaya ka ga yanzu a cikin ko ta allamta qira'a wa alimta ma'ana haji ko da aya ɗaya dai yafi kogi kan cika kuma tafiyar mil dubu daga taki ɗaya take fada yanzu idan kullum mutum ɗaya ko kullum mutum zai koyi aya ɗaya a shekara aya nawa ce 360 to daɗin abin kuma ayoyin suna da ƙarshe a babin adadi amma ba ƙarshe a babin fa'idoji da ma'anoni ba to ashe inda za ka sa mutumka wani target a cikin ƙanƙanin lokaci a shekara ɗaya biyu uku sai ka ji ana cewa wani ba shi ɗin nan ne da muke zama ba ya aka ya zama mai kaza ya aka kuma ya zama ya canza sai rayuwa ta canza masa sai ilimi ya shigo cikin rayuwarsa kana karanta Qur'ani kana koyansa kana ana koya maka yadda za ka yi tunani ana koya maka yadda za ka yi magana ana koya maka yadda za ka tsarkake zuciyarka ya za a yi zuciyarka ba za ta gyaru ba ɗabi'unka ba za ta gyaru ba kana jin ana cewa inna ibrahima la halimun awwahum munib kana karanta cewa inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwah kana jin abin nan wadhkur 'abdana dauda dal ahli innahu awwah kana karanta abin nan wadhkur 'abdana wadhkur ibadana ibrahima وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر كما جن صفوف النبوة ليد سكر ليد سكر زوتير ستش كتكم باقا بسن الله يقسن شي زوا جهيسي تو إذن كوي قرآن ترى يدشي كيما باوا الله سبحانه وتعالى كرمتنسا ya fitar kun alzumci maganganunsa ko maganarsa kuma a hana ka albarka da alkhairin da ke ciki in har yanzu baka gane wannan ba to sai in rufe maka da maganar manzara masu sanar da addu'arsa wacce take nuna mahimmancin rayuwa da alkur'ani da tasirantuwa da shi mahimmancin karanta shi mahimmancin koyansa da tasirinsa a kan tunani da ɗabi'u da rayuwa da mu'amala zamantakewa اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حلقي إن أجمع نور قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا تدفع الدعاء yadda aka yi mace sunbuda ya Allah ina roƙonka da dukkan wani sunanka mai daraja da siffarka mai daraja da sifofinka da sunayenka masu matsayi na musamman bi kulli ismin huwa laka samaita da ni afsaka sunan da ka zaɓa ma kanka ka sanya ma kanka wannan sunan aw anzalta hu fi kitabika sunan da ka ambace shi a cikin littafinka ashe akwai sunayen Allah da yawa wanda kila ba ambace su ba Qur'ani kuma suna nan ba musulsu أو علمته أحدا من خلقك سونا كذا كسند ونباو كذا فإلى جسم باينك أي بما أكرا أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو في سونا الله دبا وندي سني سيشي كذا إنازا كتبت دوانا كتلو دا حديث شفاعة ران دا من ذرا ما سصلا الله زي بوء مسا تذكر يبو دا أمبتو كتشاوا دا الله دا فاجن شي دا كرائي annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a buda mun fadanci da kirani da Allah wanda ba a taba ma wani dan adam ba so awi safar hadisi din da gari din da take an ta ja'al alqur'an alazima rabi'a qulubina ka sanya qur'ani ne ilma ya zama rayuwa ya zama makuffujar sukar rayuwa da lafiya a cikin zukatan ka kada zukatanmu su zama sun bushe ya zama Qur'ani yana bar ruwa yana bayi ga zukatanmu saboda zuciyar ta farka fandur kuma ila atayir rahmatillahi kayfa yuhil arda ba'da mawtiha wa nura sudurina ka sanya shi ya zama haske ga kirazanmu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa jilaa ahzanina ka sanya shi ya zama yayewar bakin cikin tunda ka ji annin su san yaro da haka a ce tabbas Qur'ani ne tafiyar da bakin ciki wa zahaba humumina wa humumina shi yasa Allah ya jikan mala awwa Allah ya haskaka makuncin sa wata rana yana cewa shi ko kudi dai da shi ko kudi ne dai da shi in yaga abubuwa sun kici ne kawai sai ya bude Qur'ani ya ta tilawa yace wallahi bai taba yin haka ya tilawa budi bai zo ba mallan ya faɗi haka ko ga haddathana mallan awwal ya tabbata wai da gaske haka yake faɗa mun yace in ta kici ne ta rufe kawai sai ta tilawa sai ta bude sai kuma ga nan kana ta hamma alaƙin yaki zuwa ka ci karanta Qur'ani kuma babu alaƙin damuwa ce ta yi maka yawa damuwa ce ta yi miki yawa a gidan auren ki buɗe Qur'ani ku karanta akwai wani bawan Allah zan rufe da shi a karama kallon rufewar rufe ba wallahi yake bani labari a Saudiya muke haɗu da shi ina cikin dawafi yana addu'a akan wani abin da ya dame shi yana gani ya ce alhamdulillahi Allah ya haɗa ni da kai ya faɗi wasu maganganun da ba na so fara sai daga bayan sai muka zo muna tattaunawa da shi saboda muhimmancin tattaunawa mu sai muka yi mahaɗa domin mu tattauna sai muke tattauna a kan abubuwan da ya gani na taimakon Allah gare shi ta sanadiyyar Qur'ani da addu'a sai yake ce mun sukan tashi da daddare da ƴaƴan shi lokacin da abubuwa suka yi tsanani lokacin da kowa ya juya masa baya ya ce su karanta Qur'ani su yi kuka su roƙi Allah ya ce akwai ran da baya mantawa ruwan sama ake yi suka fito farfajiyar gida suna karatu suna roƙon Allah Allah ne saukar da wannan ruwan Allah ka yaye mana jagorar ya ce mun wallahi ma gidan haya muke zaune a lokacin sai da aka watsa da kayan mu aka watsar da kayan mu daga gida yace wallahi yanzu da nake maka maganar nan muna saudiya yace to yanzu nan ai waya a ce an sa layin daga sama zuwa karshen shi a kasuwa zan biya yanzu ta tuno da anzalallahu mubarak yace wallahi a daren nan ai mun waya a ce gaba ɗaya layin kuma a babban gari ne ba a ƙauye ba yace daga gidan farko har zuwa karshe dama da hagu a sanya shi a kasuwa ina nan zan biya gidajen gaba ɗaya har yanzu baka gane mubarakun ba in baka gane ba sai mun haɗa a lecture ta gaba sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.